kuma za a yi wannan wayan kuma kan wani kuma a kan abin da yake hannuwa da ne rayuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbansa. To alhamdulillah muna gode wa Allah madaukakin sarki wanda ya samar da malam lafiya, kuma da fatan Allah ta'ala ya sa ya fara lafiya ya zama lafiya, kuma da roƙon Allah ya tsara malam lafiya da tsawon rayuwa. To alhamdulillah hakikalin gaskiya wato wannan maudu'i da aka sa na matsalarwa a cikin Muhammad sallallahu alaihi wasallam da rayuwarsa da rayuwarsa abanta, wato hakikalin gaskiya wannan maudu'i da aka sa yana da muhimmanci kwarai da gaske, musamman ma a wannan lokaci ko kuma zamani wanda al'umma suke da buƙata da kishirwa na yin wannan rayuwa mai albarka wato rayuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma abin da ke damuwa da ainihin sahabbansa. Alhamdulillah wannan abu ne wanda yake kamar yadda aka sani cewa kowane musulmi wato rayuwar Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma wanda ya tafi wata rayuwar sahabbansa wato wani abu ne wanda yake wato ya kamata a ce, ko kuma kamar ka ce ma ya zama wajibi a ce ina daga cikin abin da ya kamata a ce duk wani musulmi wanda ya yi imani da Allah da ranar wahala a ce wannan abin ya samu tabbata a cikin zuciyarsa, musamman ma dai zama yana kaula Allah yana fatan ranar lahira. Kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa a cikin Qur'ani cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wa yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. To ya faru kenan Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa duk mutumin da yake fatan yake tsaura Allah madaukakin sarki da yake fatan ranar lahira, to lalle ba shi da abubuwan da yake da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To a cikin gaskiya wannan rawa kana Muhammad kuma da cikin abin da ya kamata a ce ana kamar ne ba ta a cikin zukatan musulmi, kuma ta hanyar da suke cike su ni san su da wannan rayuwa ke sa, kuma sannan duk wani musulmi ko kuma kake duk wani mutum ba wanda yake fatan ya kawo wasan ɗaukaka da burkata ko ta wace yawan al'umma ce wannan al'umma ta musulmai ce ko ba al'umma ce wata ba ta musulmai ba, to abin da zai ba shi nasara shi ne zama da cewa na yi sirrin da rayuwa a cikin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa ya mu cewa annabi Muhammad alaihi salatu wassalam lokacin da Allah ta'ala ya aiko shi Allah ya aiko shi kamar yadda ba ne suka sani cewa Allah ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam ba muka ci a ƙarni na 6 zuwa ƙarni na 7 da miliyari, wanda akwai lokacin duk ba da ne suke magana kan jarira daga cikin yanayi ko lokaci wanda ya fi kowanne zamani na duniya lalacewa, to kuma wanda ya samu a kan duk wani abu da ka sani da rashin kyautatawa da rashin mutunci za ka ce a wannan lokacin akwai. Ko haka ma a ce kuma ba kuma Allah ya yi ta wannan lokacin ya ba ya ta da ya ta kamar mutum ba da lokacin za ka ce kuma an mai da kamar ya zama kasa an ya san duka ta wata mun mutum kuma a lokacin za ka kawo mutum ya da ta fara dutse ko ya ku gura ku fata ko ko da mun ce ba za ka ba za ka ta samu wani abu wanda yake da alamar tausayi a cikin zuka ta mutane ba yadda wannan ba wanda za ku fara ku fara samu wata za ka samu mutum ya sanna ya ci suna wani kusan bane ya yi su dare ko da rashin tausayi kamar yadda wani ke rata suka a wani matsayin yau bayan iyayen su maza kuma suka a wani abin da ya shafi mata yi ko da ba su yi akwai abin da ya shafi wata shi ke ba ba su kona a maka musu nan to ba ya wata a ba da kasuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah ta'ala ya aiko shi za ka cewa dan lokaci ta hanyar ya dauka yana rayuwa a cikin waɗannan al'umma kuma za ka ce bai fi shekarun da za ka kirje su ba kwata kwata amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya canja rayuwa al'umma ba baki ɗayansa wata zama ma ta ran canji wanda yake abin da ba wata canji ne ban ba baki a tsawon wannan canjin wata zama ba shekarun da manzala sun wani kana kuma da tafiyin da wannan canjin yake da shi a cikin zukatan mutane ko da ba ku haka wani zama cewa ko da ba su su kawo canji ko da ko kawo wata gyara a cikin wannan mutum to ba da abin da ya kamace su ba sai su ko mu da yanda manzala sun wani rayuwa sanan ya sabo su kai sanan su tabbata ko wanda zai zama da cewa Allah ta ya ba da nasara da abin da aka sa wa alhamdulillah ba a ce ba ce da bukata a ce za a gabatar da shi da alhamdulillah ba wani kiyar wani duka ne yawa illa ya kafin a fatan Allah mai hukuncin sarki ya masa jarumta kuma ba tana ya baki da sara abin da ya sa gaba ba na ba a cikin abin da suke bari
فلا أنزل لها وأن يؤذي فلا أنزل لها وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، إخوة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الوزير الله جاء أمون أولنا مجلس الحسنين سيدا تبارك أهل الجنة الله جاء أمون مجلس أمون mai mudakara abinda Allah ya kirayen da zukata da su. Imam Shafi'i ɗaya daga cikin manya-manyan malaman wannan al'umma, wanda gare shi ne ake dangana mazhabar Shafi'iyya ta fito, yana cewa ambaton bayan Allah waɗanda suka sami yardar Allah yana rayar da zuciya. To, babu waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya fifita su a cikin halitta irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan bayan annabawa, to a cikin al'ummar mutane, ilahirin al'ummar mutane, babu waɗanda Allah ya fifita irin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka an gwatar rayuwarsu tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ainihin shi ne abinda zai rayar da zukatanmu, shi ne hanyar tsira al'umma. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗanda za su tsira daga cikin al'ummarsa yayin da saɓani ya yi yawa a cikin al'ummarsa aka rarrabu, to waɗanda kaɗai za su tsira su ne waɗanda suke a kan abinda nake a kan sani da sahabbaina, in ji annabi sallallahu alaihi wasallam. Da aka sani yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu tare da sahabbai da abinda ya zarto a kai, yana da muhimmanci. Sannan kuma a cikin ruwanin umbata rayuwa a kai nahiya biyu ta wannan muƙabara shi ne alaƙar su sahabban na annabi sallallahu alaihi wasallam da ɗan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan mawdu'i yana da muhimmancin gaske, saboda zai bayyana mana abinda Allah maɗaukakin sarki yake so. Domin Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne mafarkin tsira, biyayya gare shi ita ce kaɗai hanyar tsira. Duk wanda yake so ya sadu da Allah shi ta hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk wata hanya idan da akwai hanyoyi da ake kira da yawa, to da wani ba a duk an toshe waɗannan hanyoyi. Hanyar kaɗai da za ta ce mutum ga Allah ce hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Don haka ne Allah ya tabbata da mutum shi ne shugabancin annabawa. Ba a yi wani annabi bayan shi, ba a yi shiriya bayan shiriyarsa, ba a yi wani annabi da ya nuna shi. Babu wata sunna, babu wata hanya wanda Allah yake yarda da ita sai hanyarsa, sai sunnarsa sallallahu alaihi wasallam. Ko babu sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka isar da ita ga al'umma har ya zama cewa addinin musulunci ya yaɗu gabas da yamma kudu da arewa. Babu waɗansu waɗanda suke wannan in ba su ambata da Muhammad. Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne Allah ya fifita shi a cikin dukkan halitta. Allah ta'ala yana halittar abin da ya so yana zaɓa, الله تعالى يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة وبجد كنا حديثا أقول لي رسول من ذلك ذات بعلاك بالجيسة بكثير في ذلك يا سبتا يا كثير في أجريك ذات من الله الله أكثر ذاتك يذاتي مثالي يذي في ذاته أكثر طرابة لك كما إن الله تعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم أكثر مثالي الله يذاب النباوة a cikin annabawa Allah ya zaɓi manzanni don ba duk annabawa bane suka zama to manzanni masu shari'a sannan a cikin manzanni din masu shari'a Allah ya keɓance waɗansu waɗanda ya musu kira ne mai yabo ya kira su ulul azmi yake wasbir ka fabbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul wa la tasta'jil lahum Allah ya kira ku kamar yanda masu azama ma'abuta azama daga cikin manzanni suke haƙuri كما أشكر الأذي من الرسل قلت الله يجب أن نبي محمد صلى الله عليه وسلم يباك أبن الإبام ولا أهله يباك شيني على الرقب في تركيه بسرائي بشي يتكي الجريم بشي لذا مكة هو بيت المغدي فلنجد بيت المغدي يمي إراجي بشي يا أتحول بشي حزوا كما تبطل حزوا حزوا ذي سدرة المنتعى مجرية تكيرا wanda duk wani abu da ya zo na umarnin Allah daga lokacin masu nan yake zuwa mala'iku su ɗauko su fitar da shi ya zuwa ga inda Allah ya umarni duk kuma abin da mala'iku suka ɗauka daga ƙasa yana cikewa ne a wannan maganar Sidratul Muntaha wanda ambatan ke zuwa cikin Alƙur'ani to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dangana har da wannan matakin wanda mala'ika Jibril yake nan ne iyakarsa sannan Allah ya kusa sarki ya kusantar da manzonsa sallallahu alaihi wasallam gare shi yin zance da shi abinda Allah bai yi da wani annabi ba in ba da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba annabi Musa ya ji mancan Allah amma a doron kasa ya ji mancan Allah a kusurina shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sama ta bakwai bayan Sidratul Muntaha a nan ya ji mancan Allah kamar yadda ayoyi suka tabbatar da kuma hadithin Isra'il ya tabbatar a cikin Sahihul Bukhari domin mu ba ma tabbatar da wani abu na falala musulmi ba ma tabbatar da wani abu na falala ga wani sai abinda Allah da kansa ya tabbatar masa a cikin Alƙur'ani ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a cikin hadisin ingantattu waɗanda suke ba wani rashin inganci a cikinsu su ne hadisai da wanda yake fitattu daga cikin wato a ko ba a ci samun waɗannan hadisai su ne littafin Bukhari da Muslim Allah ya ji kansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne na karshe a wajen annabawa a wajen zuwa shi ne na karshe wajen zuwa domin shi ne ya zo a karshen zamani don haka ya yi zama to alamar sa'ar alkiyama bayyanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yayin da Allah ya zo ambaton annabawa sai sun yi shi ne na farko domin wato ya bayyana matsayin ya bayyana matsayin darajarsa الله يقول أخذ الله من النبي وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وعيسى بن مريم على الآية كثيرة يريد أن لا يتوسع الفرن نمرنا عن نبارة فمن يتوسع بذلك فمن بذنوح بإبراهيم كذا النبي صلى الله عليه وسلم شيء نكشي da aka zo wajen sauran annabawa sai aka kawo su a jeru bayan yadda suka yi annabi Nuhu sannan annabi Ibrahim sannan annabi Musa sannan annabi Isa kamar da ake sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma sai Allah ya so ma'ambatarsa yake ya ɗauki alƙawari daga gare ka saboda bayyana matsayinsa sallallahu wasallam wa alaihi to Allah ya zaɓe shi ya fifita shi to kamar yadda Allah ya zaɓe shi ya fifita shi ya fifita su Abdullahi bin Mas'ud sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahibun da alai shine wanda yake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jibba Allah ya yi karamin jiki ne ba shi da tsawo kuma mutane suna zaune in ya zo a tare da su a majalisi sai ya dauka shi ma a zaune gidan kwatoyi ya fi tsawon ta iya fi tsawon mutane da suke zaune amma shi yasa wata ya hau kan bishiya ne cikin zirgin ya karyo kasuwar shi sai mutane ana kallon kasa ta tsara saboda kankanta da firanta ta sai kuma za a halatta lalata ne da kuna mamaki ne na firanta da kankanta da cinsa da kankanta wato ƙorinta kuce wallahi a wajen Allah sun fi nauyi duka duka mawa wanda bawan Allah shi ne yana da addinin musulunci a garin Kufa manya-manyan malamai waɗanda ake ci da su a tarihin wannan al'umma tabi'ai shi ne almajiransa kuma su suka kiraye ilimi ga wannan al'umma har a nan sallallahu alaihi wasallam kita duk wanda yake so ya karanta alqur'ani kuma inda aka saukar da shi bai karatu da irin yadda Abdullahi ibn Mas'ud yake karatu radiyallahu anhu shi ne yake wannan magana suke cewa Allah maɗaukakin sarki ya duba zukatan bayi sai ya ta zuwa zukatan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne fiyayyun zukata a bayanta su ne fiyayyun zukata a cikin halitta baki ɗaya sai ya zaɓe su domin su zamanto sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka bayan ta dan sayyidina Umar dan sayyidina Umar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Abdullahi salihi ne ina ma dai da zai rinka sallar dare tun da Abdullahi ibn Umar yake wannan maganar bai sake fashi kiyan mu bai ba da Abdullahi yake cewa ai wanda wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne tare da shi na sa'a ɗaya ya fi ibadar ɗaya ya fi ibadar sauran ɗan al'ummar nan guda mutum zai yi shekarun rayuwarsa baki ɗaya yana ibada to ba za ta kai tsayuwar da sahabi ne tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai wanda da cikin tabi'ai ma masruq ibn al-hajja yana cewa da za a ba mutum tsawon shekarun annabi ne mai waɗannan shekaru dubu ba a mutum yana bautar Allah ba zai kai faranar da zai samu ba za ta kai faranar tsayuwar da sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi na sa'a ɗaya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ke da tsayuwa shi ne wato ya zo ya salla a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya zauna a gabansa ko ya tafiya tare da shi zai tafi banɗaki ya rike masa butar ruwa ya raka shi ko ya kasance a cikin tafiyar da ake zuwa hajji ko umra ko jihadi yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu da ya haɗa shi su yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na awa ɗaya wannan ya fi ibadar waɗanda suka ba sahabbai ba ko da ne shekaru na annabi ne to wannan ya ishe su bayan me ya sa sahabban nan suka samu irin wannan daraja na farko ne da zama ɗauki al-muhajiru domin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai al-muhajiru waɗanda suka fara imani da shi mutanen Makka kuma suke hijira zuwa Madina akwai al-Ansar wanda suka fi imani suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sun ji sun gani su za su tsare shi su za su tsiyaye shi duk duniya sun ki karɓar da su sun ji sun gani sun karɓe shi za su kare shi za su tara addininsa za su ba shi taimako sannan akwai waɗanda kuma suka musulunta daga baya suna cike musu al-Khulafa wanda suka musulunta bayan fathu Makka bayan ko ina kuma an gina amarya an ga an tabbatar da abin musulunci ya tabbata sauran kabilun larabawa suka musulunta lokacin da Makka ta fara lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya buɗe Makka wannan kuma cikin ku a kula ba sannan kuma akwai al-Utama mutanen fara kenan wanda su ne sansani na karshe da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je yaƙi su lokacin yaƙin Hunayn su ba suka su ne kabilar Khawarij da kabilar Taif wanda suka musulunta waɗannan su ne lokacin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam to me yasa suka samu wannan falala da har ta kai waɗannan da Abdullahi ibn Mas'ud yake wannan magana wanda yake wannan magana ta Abdullahi ibn Mas'ud cewa Allah ya akayi zakatun bayin ya zaɓi zakatun ya zaɓi sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam magana ce wanda yake ba zai yi faɗin da ya magana ce wanda yake dole ne ta Annabi sallallahu alaihi wasallam domin ba wanda zai faɗi wani abu da aikin Allah kun ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ba kuma shi Allah ta'ala tabaraka wa ta'ala ya sani to abin a sun muka tsaya muka duba muka koma muka ga al-muhajiru farko wanda suke imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ga cewa lokacin da suka yi lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya fara kira zuwa ga tauhidi babu wadan babu abinda ake maka rabi da shi illa tsawwama da barba da kora daga gida da gaba da abubuwan rashin da abubuwan rashin ki abubuwa da wanda abubuwa ne kiwa na rashin ku haka ake ma duk wanda ya amsa kiran manzon Allah idan kuɗi da idan ruwa ku kana takama da in kana takama da dukiya da kuka ba za ka kare ta balle san kuma wanda yake baya takama da wannan masu rauni to babu wanda zai tabbata akan imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ne gaskiya tsakaninka da Allah domin ba abinda za ka samu wajen imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da yake maka na wani abu na amfanin duniya kuma babu abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna wa kanka bai mutu alƙawarin cewa duniya da wasu sarakuna ba bai mutu alƙawarin duniya ba bai mutu alƙawarin mulki ba bai mutu alƙawarin za su samu matayen farisa da ruhu duk za su zama sun gaje su da fadojin su abinda kawai ya musu alƙawari jannatin tajri min tahtiha al-anhar kai wanda karkashin su ala abubuwa wa wuce guda na ya zo na wuce ya ga amma in yasa da mahaifiyarsa Sumayya da mahaifinsa Yasir saboda raunar na ne bari amma sun yi imani da Allah sun gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya wuce ana gana musu azaba abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mu shi ne saboran ala yasir fa inna mawqidakum aljanna kun gurje hakuri ya ko mutanen gidan Yasir abinda aka alƙawarta muku shine aljanna aljanna ita kawai aka alƙawarta mu daga cikin su wato akwai waɗanda yake duk da buƙatun su ba su kira maka ba sai na Abu Bakar sai na Abu Bakar malami ne tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi tare su babban su ne tsakanin sai na Abu Bakar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka a lokacin da an gaba shi zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Abu Bakar ya ce shi tare su kuma Allah ya sanya imanin nan mai ƙarfi a cikin zuciyarsa in dare ba ya iya barci zai tashi yana karatun alƙur'ani yana sallah da daddare in yana sallah da daddare da duk da cewa na Abu Bakar ba ya iya hana kansa kuka a cikin sallah wannan kukar da yake yi sai ya sanya sauran mutanen Makka musamman maƙwabtansa maza da mata da yara sai su zo suna sauraron karatun alƙur'ani waɗansu da aka tun kan musulunta takwarar makar kasi ba su yadda ba sai dai ya daina sallah ya ce ku shi kuma kan dai kan a ce zai daina sallah a yawon bangare na ya bar masa ya tattara na sai na su cewa shi ba zai kawar ce ma masa domin ya je ya rubuta ma Allah inda zai iya rubutar Allah ba tare da tsangwama ba ya zo fita shi ne waɗansu daga cikin manya na maka suka gan shi cewa zai fita suka ce ina za ka tafi ke cewa mutanen gari na sun hada na bauta ma Ubangiji na don haka zan tafi kasar Allah ne ruwa zan je samu inda zan bauta ma Allah sai ce a'a ai ba zai yiwu ba kamar ka ba kai ake kora da ni garin sa ba ya abu ba dawo sai da dawo to ka duba waɗannan da waɗanda da wanda da kamar Bilal ibn Rabah da za a je a ɗaure shi a rinka a ɗaure shi kafa a ɗaura kafafunka da igiya a ba da yaran Makka su rinka jansa kwararo a cikin garin Makka suna jinsa yana ƙoruwa da yashin Makka abinda kawai ake nema daga gare shi shine ya faɗi kalmar ɗaukaka da tsarki da lata da uzza zuwa kan Makka shi ku ya miƙe hannu yana cewa ahad 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 wato Allah ɗaya kawai haka aka rinka yi da su da tsohon amma ibn Yasir saboda an ce masa sai ta faɗi kalmar yabo ga rafi da uku da take faɗa abu jahal ya take ta
a cikin gabanta da mashi ya kashi da inda farko wanda ke shahada a cikin asali na Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu a bishir da aljanna. To duk waɗannan ba wani abu ake mutu a bishir da shi ba din na aljanna. Dan haka suka zauna a cikin wannan hali in ba gaskiyar imani da Allah da manzonsa ba sallallahu alaihi wasallam ba abin da zai sanya su su dage akan haka. To dan haka ne Allah subhanahu wataala ya sifar da su da wannan sifa. Yake للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الله يأتي طيب دوتي يرجع الله يرضى يرضى إيتاء جعلوا مسلمين شباء جعلوا مسلمين بشارة الدنيا يجوبا جميلا بقى تزاء كسا كأبا مسكيرين جد كم مهاجر وانجا سكي مثلا ما تقير وانا وانجا مكا أمبا جاسو إنا وانا دا أكا كوليك دا كتين جدا جنسو أكا حال أكا ربا سودا دوكيو نوسو سكا فتا سكا بردوكيو سودا جدا جنسو سنا كي وقم الله جمال زم الله صلى الله عليه وسلم سنا نيمان يرجع الله دا فرنسا الله يكي وانا نرس سوني مجد كتا وانا نرس سوني مجد كتا wannan shida ce daga Allah wanda ya san a cikin ya san ma ta fi sudu ya san Allah ya alam sirra wa akhfa ya san abin da yake kore da abin da yake ma kulla da abin da yake sirri da Allah ya sani to ya mutu shaida da cewa su ne magaskata su ne masu gaskiyar imani wani ne ya wani ne shaida irin wani wani ne mai shaida kamar shaidar Allah to idan da za mu dauki rayuwarsu a maka wanda babu abin da ke tabbatar mana da shi illa wato hakika mu gaskata abinda Allah ya faɗa cewa waɗannan hakika su ne masu gaskiya domin ba wani abu suka sa ba wani abu aka alkawarta musu na duniyan nan ba face gargaɗin da zan Allah tabaraka wa ta'ala sannan mu zo wajen al'ansar al'ansar zan mu ga yaya aka yi suke ba manzon Allah aka saka wannan matsayi da Allah ya kuma sarki bibi ta su da Allah ya ba su irin wannan matsayi waɗanda irin mutane ne waɗannan mun ga da muhajiru waɗanda suke ba wai ba sa son duniya ba ne ba wai ba sa son su makin daɗi ba ne akwai daga cikinsu irin mutsafiru a mai saurayi a saurayin makka wato buƙatar sai da wasu irin mutsa in ya sa kaya ba wanda yake iya sa kaya irin nasa yana da mahaifiya mai wadata ta mai da shi wato a ɗan lege irin kayan da yake sawa ba wanda yake iya sanya su da yi imani ta ce ba za su sake masa wani abu ba sai ya fita daga cikin addinin musulmi yake lokacin da aka zo za a binne shi da yau da yi shahada a yadda uku sai wata irin riga guda ɗaya ta guwa idan aka rufe kansa da ita kafar ta fice ta zama to a buɗe ba ta da girman da za ta rufe jikinsa ba ki ga idan aka janyo ta aka rufe kafafunta kan na ta fiye buɗe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a rufe kan na ku sannan a sanya injirci irin abinci irin ciyawar dabbobi din nan a sanya a rufe kafa ta sannan a kunni shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ke fatan irin halin mutsafin Muhammad a kan ta da irin su ne aya ta sauka daga Allah min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu wa ma alayhi daga cikin mu'mini akwai waɗansu mazaje sun gaskata alƙawarin da suke ma Allah fa minhum man qada nahba daga cikin su akwai wanda ya cika alƙawarin sa da ya ma Allah shine ya mutu ya mutu shahada wa minhum man yantazir daga cikin su akwai wanda yake yana ganin sauraro ba wai ya baddala bane ba baddala musu Allah ba cikin zara kuma hanyar su da tsaye take irin da su mutu a cikin mu'mini to ka ga muke nan su sun taso ne fa a lokacin da mutane irin su kuma suna son jin daɗi amma duk suka ce ba ruwansu da wannan jin daɗin ranar lahira suke kun ba waɗanda suka gaskata suke da yaƙini cewa idan an mutu akwai hisabi kuma bayan hisabi akwai wuta akwai aljanna kun ba masu yaƙini akan wannan ba wanda zai yi to shi sa Allah ya yi shaida da gaskiya in muka zo wajen al-ansar al-ansar su ne waɗanda suka buɗe zukatan da garuruwan da gidajensu da dukiyoyinsu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin dukkan duniya sun ce ba sa yi ba ruwan da Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ba a sun ce ba sa ku ya zaga wajen kabilu daban daban baru an ibnu sa'afa sun nuna cewa sun inda za su tafi annabi sallallahu alaihi wasallam sai da sharadin cewa bayan ya bar duniya to al'amarin jirgin al'amarin al'umma da wurin al'umma da ya gare su duk al'amarin Allah ne yake da shi ne wannan kuma kamar banu shaydan da suke cewa sun nuna za su tafi annabi sallallahu alaihi wasallam amma da dalilan rawawa amma in mutum ya kokaro ruwan da faru da bawo
alamarsa ne yadda alfa wanda duka jela yakin alfa
yana yin waɗannan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka tabbata munafiki ne da maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba wala abidi ne sahihi yana cikin Bukhari da yana cikin Muslim Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shaida da wannan lokacin da bayan an gama raba ganimar Hunayn a shekara ta bayan kuma ta Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta yawa da Allah ya saka dubu wanda ke da shiga a cikin zuciya ba ni wannan su da cikin ansar a tabi a kan mutum kike da muke cewa kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shauƙin mutanen sa da shi mutanen Makka ne aka ba musu ganima mai yawa amma su ko amsa ba a musu ba saboda haka wannan abu dan su samu sai Allah ya ba mu ayyuka sallah yaji ya same su yace da Allah wanda ke cikin shi lokacin da ya lokacin da ba shi da mace mai samu shi ba samu sa lokacin da ba shi da ƙarfi yake mai kishi kuna kusa fadawa wutar jahannama Allah ya tsira da ku da ni kuka zama ko kun ku da ya so da gaya musu abinda Allah ya baka tsarki ya ni ta kun ka ce ne sai kuka sai to Allahu wa rasuluhu aman Allahu wa rasuluhu aman bayar Allah da bayar Allah da bayar da Allah ya bar kuma da Allah sallallahu alaihi wasallam sai yau sannan da Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ba kwaye daga mutane su fashi tarkacin dukiya ko ku kuma da Allah 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 kuma wannan babbar shi da ke da babbar falala da amsa saboda irin abin da suka tsaya suke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan su ne almuhajirun su ne al-ansar su ne waɗanda suka faru su ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya rubuta shaida a kan yardar Allah a gare shi Allah ya ce wa sabiqu min al-awwalina min al-muhajirin wal ansar wal ladina tabi'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الله يجي مرجع يا وأنت تكرر وجن إيمان أكثر من دون خوف وجن إيمان بكثير المهاجر سوري وأنت تكي بجرنة إرسو سيدنا أبو بكر دوين لكم في الانتع عن منك سيدنا عثمان سعد الرحمن بن عوف وقال ابن أبي وقاص وزبير بن الخوار وعبيد الله da sauran wanda suka zo daga baya irin su Hamza bin Abdul Muttalib da irin su Sayyidina Ali ibn Abi Talib da Umar ibn al-Khattab da su da su Abu bin Abdul Arqam da Bilal ibn Rabah da Suhayb al-Ghuri da waɗannan magabata ne waɗanda su ne suke hijira daga Makka suka tafi Madina su ne ashabi ko su ne marjaya da kuma da al-Ansar wanda suka faro suka riga kowa musulunta da taimakon Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce radiyallahu anhu wa alladhina tabi'uuhum bi ihsan da wanda suka bi su da kyakkyawan fahimi wanda suka bi su da kyakkyawan fahimi su ne sauran sahabbai da kuma wanda suka bi sahabbai tabi'ai da wanda duk suka bi tafarkin sahabbai wanda duk suka bi tafarkin sahabbai banda wanda suka lalace su banda wanda suka ci babu mu da su duk wanda suka ci babu mu da su to su ma ba sa cikin wannan aya Allah ta'ala ya ce radiyallahu anhu Allah ya yi wannan labari ne daga Allah labarin Allah baya cewa ba kamar umarni bane ba kamar umarni bane Allah ba ko cikin sarki da ya yi umarni a suka ci dai ba da baya ya warware wani da yake da baya ya shiga ko wannan umarni da ke a fuskar shi ka Allah to labarin da Allah baya canza Allah ya ce ya yi dole wa rabu an kuma ku ji da kuma Allah ya tare da mutu da aljanna sai ka kashi da gurbe suke gudana za su da gurbe cikin ta har abada wannan a jumlatan dalili ne akan cewa waɗannan asabi ko din su ne yan aljanna kuma wanda suka ba su kun ga Allah ya ba shi sarki dan gane da sahabbai Allah cewa yi kawai ya fice su akan cewa su su ba su sahabbai yake asali ko awalun da bilal muhajiri haka ma al ansar kawai aka fadi su imani daga muhajiri amma wanda suka zo daga baya fa an kayyade sai aka ce wallazina tabauhum da wanda suka bi su haka kawai duk wanda ya bi su da kin jawo kai kai dan a nuna kan muhajiri wal ansar su da matan a cikin sifar ihsani to wannan sahabbai ga abinda Allah ya kawo cikin sarki ya yi musu saboda in mun gani yadda suke ba a jini ba yadda suke ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kamar yadda suke suke imani ko gaskiya ga Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan suke zaman to ba soyayya a gare shi suke soyayya ta gaskiya ga Allah sallallahu alaihi wasallam soyayya ta gaskiya domin wannan shine sharadin imani sharadin imani ta so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam soyayya ta kowace kowa soyayya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai imani ba sai ya zama to na fito ruwa a gare shi bisa kansa da mahaifinsa da kuma mutane baki da sai da Umar ya rubuta wannan hadisi sai da Umar yace yanzu ya Rasulullah wallahi ka fi soyuwa a gare ni hatta bisa raina da kike cikin zuciya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ga sayyidina Umar al'ani wa Umar yanzu imanin ke cikin ki to kuma gashi fa sai da Umar yana cikin wanda Allah ya ce musu malaika mu fa ko dai na cikin al-muhajirin wannan sune masu gaskiya da gaskiya ke da ya faɗa haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa cewa da gaskiya ce yake al'ada ya kuma yake yin kashi to da haka masu gaskiya ne wajen san annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa da aka kama Hubay daga cikin al-muhajirin aka je za a kashe shi cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mutum da suka kama shi suka je za su kashe shi suka ce masa yanzu kai za ka so a ce a halin da suke ciki a nan kana zuwa a gidanka kana kwanci kana cikin ni'ima maimakon ka a ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne a nan muke shirin kashe shi ya ce wallahi a inda nake a nan ba na fata a ce ina gida annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma kaya a ce ta kashe shi ونفس أباني حين أقتل مسلما على أي على أي جنب كان في الله مبدعي يوم تفيد تاسع مشهورا يجب أن دامها إن دي أنت شيء إن كين الدين المسلمين قوة تسمي جسياني يرعب يرمك سنة نفاد إن دي أنت مسلمين شيء سنة نارب حتى تتوجد جسير سوريا جاء نفس الله عليه وسلم باقل ما زنبا حتى ما كان حتى تسمي أقول وانا أقريد جسير صحابي mata cikin mutanen Madina amfaniya ta zo ana ga ana mata jajar mutuwar ɗan uwanta mijinta ya rasu a yaƙi ko an an yi mijinta ya yi shahada wanta ya yi shahada ɗanta ya yi shahada ubanta ya yi shahada in aka in ta zo aka ce ba aka zo ana mata jajar sai ta ce yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da kawai ta ce ba yaya manzon ma fa ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai da ta ga annabi ana ga mata cewa yana nan sai da ta gan shi tukuna sai ta ce kullu musibatin ba'da kajira ya rasulullahi dukkan wata musiba in dai ba da kai bace ya rasulullahi wannan yayin ya musiba ce ba komai bane kana ganin shi wannan sallallahu alaihi wasallam ya ga nan duk fara ta da take ta to alhamdulillah duk wannan hasa duk wannan rashin da ke ba komai bane haka sai suka ji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai mu dawo ga baki biyu kamar yadda suka kiyaye suka so Allah sallallahu alaihi wasallam haka suka so umarni haka suka so sunnar sa in yake ba in Allah sallallahu alaihi wasallam yake ai abu haka za su zabura haka za su zabura wajen yin sa shi yasa ne yayin da a waɗanda Quraysh suka tura lokacin da za a tsoro Hudaybiya suka je suka ga yanda sahabbai suke gaggawa wajen aiwatar da umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam suke cewa wallahi mun je wajen sarkin Farisa da Namun mun je fadar Najashi sarkin Habasha saboda taba ganin inda ake girmama umarnin shugaba ba kamar yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke girmama umarni idan kaga sun yi wata wata sai dai ba suna tsammanin cewa la'alla wannan umarnin watakila wata aya za ta sauko ta canza shi kamar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake musu su je su aske kansu bayan sun yi ihrami da umra sun zo za su gawa kuma ka'ida shi ne cewa ba a cire ihrami tun da dama tun a lokacin aikin kirki ana umra ana hajji tun a lokacin jahiliya to abinda suka rayu a kai shi ne cewa in ka sanya ihrami ba za ka aske kanka ba dole sai ka je ka yi gawafi da ɗakin Allah to su an tsare su an hana su gawafi da ɗakin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke ta hallu su fita daga cikin ihrami su aske kansu yanka hajjar suka shuru ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zan yi umarni ba za a ji ba domin suna tsammani suna fata wata aya za ta sauko ta canza a ce a'a za ku samu halin shiga da sai ummu salama ta ce mu da Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah bi kake so mu aske kanka ya je ya kira wa zamun sa ya so mu aske kanka kafin ka ce da yayi sai ka bayyana da kowa ta ma saboda tun da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tun san wannan a cikin sa da Allah hatta abin da basu fahimci ma hikimar ka ba hatta abin da basu fahimci hikimar ka ba ma yi ciki Abdullahi ibn Umar wata ana cikin tafiya da shi sai aka ga ya rage ya tuku ya ji ya kama ruwa aka ce ai baka je da kama ruwa ba ni kuma na kama ruwa ana shi ta saboda wata ran muna tafiya na ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a nan ya kama ruwa haka matsananciyar biyayyar su take gare shi sallallahu alaihi wasallam haka zalika suke kiyaye umarninsa suke bin sa tau da kafa suke kiyaye martabarsa haka kuma suka kiyaye daga cikin umarninsa shine umarnin da ya yi musu dangane da in gidansa in gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ahlul baitin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suwa ne ahlul bait na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ahlul bait na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kashi uku ne a wajen musulmi dukan su ne ahlul bait wanda suka fitar da su suka fitar da wani kashi daga cikin wannan sun fitar da su ne in ma bisa gurguwar fahimta ko in ma bisa sauran kashi na farko matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ahlul bait din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunan alqur'ani domin Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nabi قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا هل إن الله تعالى كتوى إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الله يقول يا كي النبي صلى الله عليه وسلم يا كي وانا النبي يجمع شنيم ما تاينك شنيم ما تنك إن كنا سن رأيو الدنيا دي da kawai ta ɗaukin rayuwar duniya to ku zo ku je da ku daɗi ku ba ku da duniyar sannan ku je ku ci kyawun kake kowa ya kawai daban amma in kuna son Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gidan lahira to ku sani Allah ya tana dan ba masu ci kyawun aiki da ke cikin kula da ni girma har ya zuwa ga inda Allah ta'ala yake cewa bayan yayi ta umarnin su ko karna fi buyuti kunna wa kunna ma yusna fi buyuti kunna aka ce musu umarnin abubuwa da za su mai da su da za su ba su tarbiyya wadda take ta dace da matsayin na matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya da lahira sannan sai Allah ya ce Allah yana kadai abinda Allah yake so shine ya tafi da wato dauda da kazanta da gidurin su ya kuma rubuta wannan gida mai girma sannan ya tsarka ke kusarka cewa kafin kenan Allah ya ce su ne ma'abuta gida mai girma su ne ahalin bai ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma ij'al rizqa ali muhammadin quta Allah ka sanya arzikin mutanen gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yau a samu gobe a zauna ba shi ne alƙo bayarwa ba wanda za ka zama ku tabbatar da mutum Allah ba kuma talauci ba wanda ne su je su je tabbatar da mutum gaban mutum Allah sai ya kira su ahlu muhammad ina muna ganin matan annabi sallallahu alaihi wasallam haka dalika randa wanda randa waɗansu mutane suka daki matarsu da daddare annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an laqad fafa bi ali muhammad alisa waɗansu mata sun zo wajen wato gidan annabi Muhammad wajen matan annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi suna kukan cewa matan su sun gaje su waɗannan matan da waɗannan mazan su sun gaje su waɗannan mazan da suke wannan ba su ne wato ba su ne zaɓoɓin ku a cikin al'ummar nan ba ba a cikin mutanen Madina ba kada ku yi kirawo matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su alu Muhammad saboda haka da alƙur'ani da sunna sun tabbatar matan annabi sallallahu alaihi wasallam su ne alu Muhammad sannan na biyu zuriyarsa zuriya na sallallahu alaihi wasallam ta fuskar faɗuwa ne din rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da kuma waɗanda suka rantsu zuriya domin Fatima radiyallahu anha da kai zuriya ba ba wanda suke saura da cikin zuriya ta kai waɗannan sai kuma ƴaƴan Ummu Kulthum domin Ummu Kulthum wanda sai na Umar ya haifa ta haifa masa ɗa wanda yake zai cikin da shi ba ya rasu ne gaba to waɗannan su ne zuriyar annabi sallallahu alaihi wasallam su ma ahlul baiti domin wata ran Hasan ibn Ali ya ɗauki dabiru sai da Hasan zai ci har ya ci annabi sallallahu alaihi wasallam yake tofar tofar yake ha ha ya fitar da shi yake ba ka san cewa sadaka ba ta halatta gare mu ba mu alu Muhammad haka zalika wannan su ne da biyu na uku su ne waɗanda sadaka ta haramta a gare dangin annabi sallallahu alaihi wasallam makusanta su ne wanda zai ibn al-arqam sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya rawaito hadisi sahihi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar amanar wato alqur'ani da kuma kula da ahlul bait yake aka da bishi suwaye ahlul bait su ne wanda suke wanda sadaka ta halatta a gare su ba mutanen gidan Ali da mutanen gidan Abbas da mutanen gidan Ja'far da mutanen gidan Abu waɗannan su ne wanda sadaka ba ta halatta a gare su ba kuma dalilin wannan dalilin zai magana zai ibn Harqam shi ne da fadl dan Abbas dan babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma al-Harith da kuma Abdul Muttalib ibn al-Harith ibn Nawfal ibn Abdul Muttalib sun ji wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su da shi ya Rasulullah mu ma a sa ma a cikin aikin karɓar sadaka karɓar zakka domin mu samu abin da muke bukata don mu aure mu samari ne mun zo aure muna neman abin da zamu a sa mu ma mu je mu aikin tara zakka a biya mu in mun samu wannan sai mu aure sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake musu inna sadaqa la tuhibbu li Muhammadin wa la li ahli Muhammad inma hiya awsaqu sadaqa ba ta halitta ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala da mutane da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sa ku a cikin Abu Muhammad shi ya sa ne a cikin hadisin Abu Huraira na bayyana yadda ake salati da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya muke cewa ku ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid kaga sai ya fassara ali Muhammad da ake cewa a cikin salati Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad yake azwaji wa zuriyyati wa ahli baiti wato sahabbata matan sa da zuriyarsa da kuma mutanen gidan sa su ne dangi sauran dangi sa su ake nufi da ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam to waɗannan su ne waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya bar mana amanar su ba waɗanda suka kiyaye ne matsayin su irin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Abu Bakar yana cewa wallahi kusanci dangin a wato sada zumuncin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fito zuwa a gare shi karsa da zumunci wato sada zumunci na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito zuwa a gare shi karsa da zumunci yace duk wanda yake so ya kiyaye haƙƙin Annabi sallallahu alaihi wasallam to ya kiyaye shi a cikin kula da ahlul bait din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa abubuwan da shi yasa sayyidina Abu Bakar a lokacin da Fatima radiyallahu anha da ta rashin lafiyar ta na ajin ya rinka tura matarsa Asma'u bint Umayya ya tura ta take ji take zuwa tana jinya ka yayin da ta rasu ita Asma'u bint Umayya tare da sayyidina Ali tare take ma Fatima radiyallahu anha wanka saboda domin tsakiya domin shi ne ya san matsayinka shi ne kuma ya kiyaye haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka abinda ake faɗa a haka dalika sayyidina Umar shi kuma idan muka so sayyidina umar ya kasance idan yaga abbas yana tsoro yana tsoro yana abirul mu'minin mun kan do ko da kan taguwa ko a wani abun hawa in yaga abbas bakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai toka sai toka saboda girmama shi saboda bakon saboda sayyidina abbas duk a cikin ɗan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kusanci da shi duk a cikin ɗan uwansa ya fi kowa kusanci da shi domin inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gado wanda zai gado dukiyarsa a matsayin asiri sayyidina abbas ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam da yana gado fatima sai da kuma fatima radiyallahu anha za ta dauke wannan dukiya amma ba a gado manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma'asharal anbiya la yu'minu ma'asharal anbiya la yu'minu ma tarafna sadaqa mu annabawa ba a cin gadon dukiyar mu ba a cin gadon amma da duk kamar sadaka ne to da ana cin gadon annabi sallallahu alaihi wasallam da fatima za a baka rabi sauran dukiyar kuwa sai a ba mu sayyidina abbas dan shine bakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina ali da sayyidina fadl da abdullahi ibn abbas da sauran wanda wala duk tabaka ta biyu abnaul amr a tartibin asibai ga wanda suke ilimin fara'i ko arsala an ko karanta arsala wajen babu fara'i da mu tartibin asibai
farko da bayan da sannan sai uba bayan uba sannan sai ɗan uwa ɗan uwa shakikai sannan ɗan uwa ne abai ɗan uwa ne umai ba sa cikin asibai sannan daga nan sai a tafi zuwa babbanni alham babba ɗan uwan uba kenan dan uwan uba shi yi sanan dan uwan uba li abi sannan bayan an gama da wannan ne sai a koma a ga dillan abun sai an yi ibnul akh kafin aje zuwa ga al'am sannan to gashi dai to yadda tsarin a yadda dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi kusanci da shi shine sayyidina abbas to shi yasa alko shi yasa ta abbas sai kiyaye wannan matsayin na sayyidina abbas daga sayyidina umar har sayyidina usman in sun ga abbas a hanya inda suna kan abin hawa sauka suke don su girmama shi saboda kiyaye abin nasiha wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wato kula da danginka da kula da ahlul bait din sa haka dalika sayyidina Ali radiyallahu anhu yanda ake bashi kima a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kusancinsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita kanta Fatima radiyallahu anha inda aka nuna mata soyayya Aisha radiyallahu anha tana cewa wallahi ban taba ganin mutum a bayan kasa wanda yafi kowa kama da wajen yafi kowa kama a ta hali da kama ta dabi'a da kama ta wato gabaki dayan wato a hay'ar jikinsa da hay'ar yanda yake abubuwa irin yadda wato wanda yake wannan kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar Fatima take cewa yayin da ta shigo lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance yana rashin lafiya ta ajali take cewa ma ta khudu mishyatuha mishyat rasul mishyat rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babu bambanci tsakanin tafiyar ta da tafiyar da tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kana tafiya kai ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kamalan hankalinta da wato da yanda Allah madaukakin sarki ya bata sifofi na baye-baye wanda suka yi kama da sufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya har Aisha radiyallahu anha take cewa ni ban dauka ita ba mace ba shi saboda irin yadda Allah ya baka kamalar hankali yake har sai da tukuna naga annabi randa ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata magana sai ke kuka ya sake mata magana sai kuma ta yi dariya shi ma ita ba mace ce saboda mata su ne wanda ke masu saurin murna masu saurin fushi masu saurin sauka dama take da ita tana ganin ɗabi'ar Fatima ba ta da irin wannan halin da mata wannan yana nuna wato yanda waɗannan sahabbai suka ji wannan wato waɗannan wato makusanta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina al-Hasan ibn Ali haka suke haka ake Abu Huraira yake yakan ce masa da Allah buɗe cibiyarka sun bace ka inda naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanya bakin sa ya sumbace ka shi ko sai na hasa ya tsaya da sa Abu Hurairah sa bakin sa a daidai cibiyar sa ya sumbace haka suka dauki ahlul bait din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ba wadansu ne suka yada falalar su a cikin al'umma ba suka bayyana abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan su kun ba sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Fatima sayyidatu nisa'i ahli aljanna Fatima ita ce shugaban matan aljanna baki daya waye wato wannan hadisin ku bincika ku gani Aisha radiyallahu anha tambaye to wannan hadisin daga Fatima Abu Hurairah ya ruwaito shi Ummu Salama ta ruwaito shi Abu Sa'id al-Khudri ya ruwaito shi Aman biyar daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan da suna kiyayya ko suna gaba ko suna kiyashin ahlul bayt ta bayyana wannan daraja musamman hatta domin hadisin Fatima radiyallahu anha ita ce shugaban ƴan aljanna baki daya wato hatta ita Aisha da Ummu Salama da suka rawaito hadisin nan suna kasancewa cikin aljanna kuma suka faɗa domin magana ce ta Allah magana ce ta gaskata ita wato isar da umarnin Allah da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma saboda tarbiyyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu ba za su hayyanci Allah da manzon sa ba kalla Aisha ko Ummu Salama ko wanda daga cikin sahabbai su hayyanci Allah da manzon sa sallallahu alaihi wasallam ba za su ba wani waɗanda suka bayyana hadisan falalar sayyidina Ali cewa hadisin raya cewa Allah madaukakin sarki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai bada tuta lokacin yakin Khaibar ga mutumin da yake yana son Allah sallallahu alaihi wasallam yake ji ba ga mutumin da yake son Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah da manzon sa suke son sa kowa yana gurin wannan magana har sai da Umar yake tare da kwana yayin yana fatan cewa shi idan da yake bai taba buƙatar a ce an ba shi shugabanci da kai wannan dare saboda an sifanta sifar wannan shugaba da ba abin da mutum ne gaskiya imani zai nema sama da wannan a ce ga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne maka shaida cewa kana son Allah kana son manzon sa kuma Allah da manzon sa ma suna son ka ni kake ne sama da haka to su ayi suka bayyana wannan falala ta sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam da fa al ibn sa'd bin sa'id daga cikin buta daga cikin al-ansa su suka bayyana wannan hadisi da ba ya ku rawi da su a cikin Bukhari da Muslim ne banda sauran da kun sunna da zara ta ku inda abin da ke cikin ahlul bayt ko suna mutum farashi ko suna mutum alu da bayyana wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka da ita matsayin kai da sayyidina Hasan inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna bi hadha sayyid wannan ƙarawa wannan jikarawa haka shugaba ne Allah madaukakin sarki ina fata zai haɗa zai yi sulhu tsakanin manya-manyan ƙungiyoyi guda biyu na musulmi saboda shi ta hanyar sa shi ba wannan hadisin Abu Hurairah ya rawaito shi ta Abu Annabi sallallahu alaihi wasallam haka da yake hadisin cewa waɗannan ƴaƴa nawa ina son hakan ya wuce yake inna bunayya hadin sayyida shabab ahli aljanna waɗannan ƴaƴa nawa guda biyu su ne shugabannin samarin aljanna wannan hadisin mu ne ta dinin da mai ciye mu to kun ga ni duk wani abu da yake da falal na ahlul bayt sahabbai da sunna ne sai su ku rubuta ba ki kowa wannan kidin ba saboda suna da rubutu da ahlul bayt ko saboda ba suna mutum batsayin ko suna mutum falalar su ban su suka rubuta kuma kamar yadda suke a cikin sauran hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam sun suka rubuta abu sune farko wanda za su yi aiki su ne farko wanda suka tabbatar da waɗannan bayin Allah makusantan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun suka tabbatar musu da matsayi kina suka ba su kariya suka ba su kariya suka tsare mutuncin su suka tsare martabar su don haka ne lokacin da sayyidina Hasan ibn Ali ya tuhu da Muawiya da ya jiya cigaba da zama a Kufa wanda suke da awar kan cewa su ne shi'ar mahaifinsa domin sai na ya fi ne musu kan cewa su makaryata ne sai ya dawo da bila inda sahabban suke da ƴaƴan sahabbai domin nan ne aka san matsayin sa nan ne ake ba shi nan ne za a ba shi kariya da haka kuma da bayan da Hussein mutanen Kufa suka rubuto masa wasu ko ya je wajen sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abdullahi dan Umar da Abdullahi ibn Abbas suka ce masa kada ka fiti mutanen nan sun haɗe ki mahaifinka sun haɗe ki dan uwanka ba za su cika alƙawari gare ka ba ka tsaya a inda sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suke da ƴaƴan su za su kare ka sai da mutane su fi saboda abin da Allah ya kaddaro zai faru ko da ya faru yayin da aka yi dinin shahada sauran waɗanda suka rayu daga cikin ahlul bait dinsa da ƴaƴansa da matansa da bayinsa da kuyangunsa ba su kara taku ba ba wajen wanda suke da awa cewa suna sauki suka dawo madina to da anan ne sahabbai suke masu ba su kariya sai haka babu waɗanda suke san martabar ahlul bait irin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suka san wannan su suka bayyana fadalansu ko su suka nuna musu soyayya ta gaskiya su sa shi yasa ma kuma su ma ahlul bait din su suka kasance tare da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ta fi ina ali kullum yake shokin ɗan uwansa daga cikin al-muhajirin wal ansar yake shokin yake shokin ko yake aibata mutanen kufa da cewa su ba kamar ɗan uwansa bane al-muhajirin wal ansar domin ya ga domin su ne suka taso tasowa ta imani ɗan uwansa ta ta imani kuma su suka san matsayinsa saboda sun ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa idan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ji ana taba sayyidina ali ko wanda daga cikin sahabbai ba sa yadda ba sa shiru sa'id ibn zayd ɗaya daga cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake dan aljanna ne wata ran ya ji wani mutum yana ta zagin sayyidina ali sai ya wa mutanen da suke wajen yake kuna ji ana zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ku tanka masa magana ba kuke kyale shi yake to wallahi ku saurare mu kuji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naji shi da kunni na yana cewa Abubakar dan aljanna ne Umar dan aljanna ne Usman dan aljanna ne Ali dan aljanna ne Abdurrahman ibn Auf dan aljanna ne Sa'd ibn Abi Waqqas dan aljanna ne Zubayr ibn al-Awwam dan aljanna ne Talha ibn Ubaydillah dan aljanna ne Abu Ubaida Ali ibn al-Jarrah dan aljanna ne yake da ina so ma in gaya muku na goma zan gaya muku Allah Allah ko kai da gaya muku na goma suka ce dan Allah ka gaya mana shi tunda kun hada ni da Allah ni ne na goma saboda haka yana cewa wato ga shi Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan a kansa sannan za ku tafi bakin ku bakin ku a kansa wata ran Sa'd ibn Abi Waqqas shi ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda Allah manzo Allah ya masa addu'a Allah ya sanya shi addu'a da zaman to mustajaba yazo wani mutum ya zo yana sakin bakin sa akan sayyidina Ali yake ka daina zagin dan uwana ka daina zagin dan uwana mutumin da bai daina ba sai ta shi ya sallar ta aji ya masa bakararar addu'a ina da wani abu ne tun sai wani irin raƙuman nan na rasa raƙuman Khorasan ya zautu ya taho ya faɗo cikin majalisin inda suke zaune ya kama wannan mutumin da yake zagin sayyidina Ali ya kama shi da hannunsa ya rinka buga shi da dutse sai ya kasance da mutumin da ya mutu yana zagin sayyidina Ali da sayyidina da Zubair da kuma Talha ibn Ubaydillah su uku biya a yana zagi Sa'd ya hana shi yake hannuwa ya bata mummunan addu'a nan take Allah ya amsa addu'ar Sa'd mutane suka rinka cewa alhamdulillah suka rinka cewa subhanallahi subhanallah Allah ya karba addu'ar Sa'd sai ya masa baraka Allah ya karba addu'ar Sa'd Imam Zahabi yake cewa wannan ta bayyana ba wai kawai ta bayyana falalar Sa'd ba cewa Allah yana karban addu'ar sa ta bayyana falalar wa'annan sahabbai da sayyidina Ali da Talha da kuma Zubair ibn al-Awwam to Allah ya yi fushi da wanda yake gaba da su yake sakin bakin sa akan suwaye suka ba mu sai ahalin saboda haka in kuka tsaya kuka duba tarihi ba waɗanda suke ba mu ahalin da su kariya illa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma waɗanda suke kan tafarkin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa ahlus sunna da ba ce ba da ba ahlus sunna wal jama'a su san abin da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka kai kuma suka kai akan ta to kuma sun kansu ahlul bait haka suke ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ba su daraja suka ba su matsayin sai na ayyayi baya a cikin na Abubakar ya ji yayi yaki karkashin sa ya ba da shawara karkashin sa cikin yakokin ma da yayi har ya samu guyen gansa uwar Muhammad ibn al-Khalifiyya a cikin yakin da yakin da ake ba Banu Hatifa a can ya samu ta har ta haifa masa da Muhammad ibn al-Khalifiyya shi da kansa Muhammad ibn al-Khalifiyya kansa ne yake tambayar sa wane ne yafi kowa a cikin wannan al'ummar bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sai sai dai yake Abubakar yake san dan wa yake san dan Umar sai Muhammad ibn al-Hanafiya yake sai ya shiga ran cewa in yake masa san dan wa zai ce Usman sai yake san dan kai yake a ni ne kaban ne a cikin kai da shi ne wa ya da cikin tawali Musa radiyallahu anhu
to kaga dan sai yake ga ma ba tare ba wai tsoro ne ta in kana idan kana jin an san waɗanda suke yin wanda suke wato in suka zo wajen waɗannan sai suna suka ga irin waɗannan ba da zuwa sai na da basira shi da aƙida da suke faɗa a kan sai na da zan samu kokari su nuna kai cewa abin da ke tsakanin sai na da zaba bai gaba rashin yadda to wasu da cikin waɗannan bangaren da sai na da suke aiki kiyaye yana jin tsoro ne tsoro ne ke ji da haka ya kore a yi mun abin da ke imani da shi ya bayyana tsammanin wannan to haka iya ma haɗin kamar haka mai tafiya san da wata yi mata tafiya ai ɗan sai ma ba wani ya faɗa ba to amma saboda wato mutanen da ya zama to cewa sun sanya sarrafa a gaba alƙur'ani da sunna a baya in alƙur'ani da sunna ya dace da sarrafa sai su bi shi in ka bai dace ba sai su laukata wuyar aya da hadisi sai ka dace da sarrafa su kuwa abinda musulmi Allah maɗaukakin sarki ya umarce su shi ne sanya alƙur'ani da sunna a gaba sarrafa a baya su laukata sarrafa ya dace da alƙur'ani da sunna wannan shi ne tafarkin suna shi tafarkin ahalin suna wani jama'a shi tafarkin kuma kan shi ne a gina musulmi abinda an zama sanar lafa ne musallam ya bar da abai a kai don haka yan uwa musulmi ana ya ga fitoshi wato na ƙarya domin a yaudar mutane a raba su da addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta hanyar cewar sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam bayan manzon allah sallallahu alaihi wasallam duk sun bar tafarkin wato kenan bai tsira ba a tsira da koda cikin hannu ba kenan duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya waɗannan shekaru yana ginawa da ayoyin da suka sauka wajen yi wa sahabbai tarbiyya dukkanin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana barin duniya suke nan su sun rushe da Allah wannan ayyuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam adalci ayyuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam adalci a ce yana barin duniya duk tarbiyyar da ya yi shekara 23 da ya yi yana umarni yana hali yana karanta musu ayoyin Allah laqad manna Allahu ala al-mu'minina da idza fatihi wa rasula min anfusihim yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma Allah da kansa yake shaida cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa sahabbai gaskiya yana tsarkake su daga miyagun ɗabi'u ya sanar da su al-qur'ani da sunna sannan a ce yana barin duniya a ce duk da bai yi wata tawaye wato kira tarbiyyar ta bace da jari ba tarbiyyar ta bace ta samu nasara to amma waɗanda ke musulmi da addini da cewa addini musulunci ba za a ce shi a fagen fama ba ya gabza da daura ruhu ya rusa ya gabza da ruhu da daura farisa ya rusa ya gabza da daura kimiyyawa a kim a misra ya rusa musulunci ya dangana har china har afghanistan har cikin rashin ya yi wa yamma har cikin morocco har cikin afirka ya shigo saboda haka ba wanda zai iya hada musulunci da jafi su ga yadda za su ke musulunci ta hanyar zaman kasa a raba musulmi da gaban kamar a raba su da manzon allah sallallahu alaihi wasallam za ka raba musulmi da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ka kira su ka ce a'a za ka ce za ka dangana su da annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar ahlul bayt kuma ahlul bayt din nan sai wanda ka zaɓa su da dama shi ne ahlul bayt don waɗanda suke cewa suna san ahlul bayt sai suna shiyan ahlul bayt ne Abbas da ahlul bayt ne yawa Abdullahi ibn Abbas baya cikin ahlul bayt don suke baya cikin hadisi da ku da wanda Allah ta tsare shi ne da bakanta da babu wani ke na Abbas da ya ta Abdullahi ibn Abbas da Abdullahi ibn Abbas sun fitar da yayan Jafar Abdullahi ibn Jafar da Hawi ibn Jafar da Muhammad ibn Jafar sun fitar da su sun fitar da Aqil da yayansa Muslim ibn Aqil da sauran su sun fitar da su sannan da suka zo sauran da suka zo yayan Bayt na Ali sun banda Hasan da Hussein sun fitar da su Muhammad ibn al-Hanafiya sun fitar da shi Umar ibn Ali ibn Abi Talib sun fitar da shi da Musa ibn Ali ibn Abi Talib sun fitar da shi dama zuriyar Sayyidina Ali ta fitar wani yayin nasu guda biyar to su da Hassan da Hussein to kuma dan Hassan da Hussein ma zuriyar Hassan ba wa su da su ba ta yi da su sai su kuma zuriyar Hussein a zuriyar Hussein din da suka zo da cikin yayan Sayyidina Hussein da suka dauki Ali ibn Hussein to ba ta yi da Ali ibn Hussein dole al-Ajdin ya rasu ƴaƴan sa gabaki daya ba wanda suka yarda shi su zai ibn Ali da sauran su duk da su ba sai suka dauki Muhammad ibn Abi Muhammad ibn Ali ibn Hussein al-Baqir Abu Ja'far bayan mutuwar Abu al-Baqir suka dauki Ja'far al-Sadiq Ja'far al-Sadiq babban dan sa Musa ne a babban dan sa Isma'il ne suka ce ba sa yi da shi ba shine zai zama to gaja ta ba wanda yake za su dangana za su dangana biyayya da arin bai ta hanyar sa sai suka dauki Musa ibn Ja'far a kowace wani ya mutu to waye da wace hujja suke yin wannan shaitanin su ne suke gina musu domin gabaki ɗaya wannan a kirkiro wannan wato tatsuniyar gaba tsakanin ahlul bayt da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba wadanda suke kirkiro shi ba illa Abdullahi ibn Saba al-Yahudi to Yahudi ne na Yaman ya zo ya musulunta amma ya kullaci kafirci a cikin zuciyarsa da ya zo Madina zamanin Sayyidina Umar ya ga Sayyidina Umar ya san cewa ba zai samu nasara ba a da shaitan din ma na gaske in ya ga Sayyidina Umar sai hanya yake barakala karamu shaitan kamar Abdullahi ibn Saba karamu shaitan ganin haka sai ya gudu ya tafi Madina ya ki zama a Madina lokacin Sayyidina Umar yana kuma bai so ba bayyana bai so ba bayyana ƙarirrikinsa ba na fitar da al'umma sai da ya saurara ya ji su na Sayyidina Umar ya rasu bayan fito Sayyidina Umar sannan ya so ba fitar da abubuwan fitina dama maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa lokacin da ya yi maganar fitina wanda za ta fitina al'ummar sa a hadisin fitar wanda Hudayfa ibn Yamani ne ma ya gaya masa Hudayfa yake ce ma Sayyidina Umar tsakaninka da wannan fitinar akwai kofa sai da kuma yake wannan kofar buɗe ta sa'a kuma kariya ta za'a yake kariya ta za'a da aka tambaye mu da ya fata Umar ya san waye wannan kofa yake kamar yadda ya san cewa bayan yau gobe ya san cewa shine kofar kashe sai na Umar shine buɗe kofar shine kai kofar da ta tsaya tsakanin al'ummar nan da suke na to bayan mutuwar sai na Umar shi Abdullahi ibn Saba ya so ya yaɗa irin waɗannan kariyarki domin ya kawo rikici da ruɗu da ƙasa a cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu mabiya suka bi shi daga baya mabiyansa sai na Ali ne kuma sai na karkashe su su ne mabiyan da waɗansu daga cikin su suka ce ai kuskure ma ake wajen annabci aka kai goma sai na aka kai goma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saƙon da sai na Ali shi ne suke cewa hanan Ali wato mala'ika Jibril ya yi siyar daga cikin mabiyan Abdullahi ibn Saba akwai waɗanda ke cewa a Sayyidina Ali da ya mutu ba mutuwa yayi ba yana nan a cikin sama shi ne ma Allah to su ne waɗanda da suka tun a zamanin Sayyidina Ali suka so ma wannan magana tun kafin mutuwarsa shi ne ya ƙona su kamar wanda ke cewa a cikin waƙar da mashhuri a lamma ra'aytu al-amra amran munkaran ajjastu rani wa da'awtu qunbura da in ga wannan munkari ne babba sai na rura wuta na kirawo qunbur duk wanda yake sai na ali Allah ne sai a jefa shi har Abdullahi ibn Abbas yake cewa ni da ni ne a matsayinka da sara wuyar su zan yi ba zan kona su a cikin wuta ba saboda ba wanda yake azaba da wuta illa Allah Abdullahi ibn Abbas bai muwafaka da sayyidina Ali akan wannan ba saboda haka wannan Abdullahi ibn Saba shi ne ya kirkiro wannan ne yake da gida shi kan tasuniyar da wani sahabbai da ahlul bayt aka ce sai da Umar a yazo ya samu Fatima ɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fice ta a cikin atebari ya fice ta da kafa a cikin atebari aka sanya ta aka daure ta da wi aka daure ta da igiya ana jinta a cikin madina hasan da sai suna zuwa suna kuka duk irin ta tsuni da ake faɗa kenan sai ta kuka sai ta kuka wai an ci an ci mutunci a halin bai yanzu waɗanda muka ambata a haka wanda suka dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan matsayin wanda sun ma san ambace shi sai sun ce mahaifa na su zaman to fi da'u gare ka ya rasulullah su ne za su yi majuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani ya musu a haka ne ya musu a haka suna gani a yi majuriyar annabi sallallahu alaihi wasallam haka yanda suka kara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka za su kara zuriyar
sune fa suka tsaya a lokacin yakin Uhud Talha ibn Ubaydillah ana ruwan kibau ba shi da garkuwa da zai kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hannun sa ya rinka kau da kibau sai da hannun sa ya kau hannun Talha shan yuyu ne da aka yi da kabari saboda kare annabi sallallahu alaihi wasallam da hannun sa kan tafiya ta fada kan sun annabi sallallahu alaihi wasallam yana kokari ya leko shi ya rasulullah dunaka ba'an sanya bayanka a bayanka ya zama ka tsaya a bayana kada in san suka ganta ba su same ka duka baki ɗaya sun kawo ƙarfinsu saboda sun ga inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ka tsanye cikin sahabbai suke nan a lokacin haka suka tsaya suka kare shi to waɗanda suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka sannan su ga alima ahlul baitin ba abinda yake zai zama kaskanci da wulakanci da zalunci a garin sanar ishu bayan mutane ne waɗanda suke an riga Allah ya yi musu shaida da cewa wala ya khafuna fillahi lawmata la'im jahiduna fi sabilillahi wala ya khafuna fillahi lawmata la'im suna jihadi a tabbakin Allah ba sa jin tsoron zargin mai zargi mutumin da ya zama kaskanci shi abinda yake nema ba a nan duniyar ba ne aljanna ce ko ba wanda yake da aljannan nan ba Allah ba tsoron wartaki a bayan kasa tarbiyyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu kenan saboda haka amma yawanci abin da yake faruwa ana amfani da jahilci mutane saboda mu a kasan nan ba mu tsaya mun tarbiyyanci kanmu akan bayyana suwaye sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suwaye sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam musamman in ka tsaya ka duba littafai da ake karantawa don ya hanzarta shi wanda ake bayyana wato matsayin sahabbai da tarihin da fararsu da rayuwarsu kusan ko suwaye to kuma mutum dama in ya jahilci abu shi ke nan sai ya zama to makiyinsa amma in ban da haka inda mun san sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk wannan abubuwan da suke faruwa da yawa ba za su faru da mutane ba ba za a ɗauki ba za a je a ce za a tozarta mata annabi sallallahu alaihi wasallam ba a tuba da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai hatta wanda suke kira yanzu dubi magar Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu wanda shi sun yi fara da sayyidina Ali sun yi yaki ya ɗin su fi sun zo za su yaki da sayyidina Hasan ya sulhu da shi sayyidina Muawiya shi ne ya rawaito hadisi da yake cewa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsotsan harshen Hasan ibn Ali dan haka duk harshen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsotse shi haramun ne wutar jahannama ta shafe shi haka ba Muawiya yake fara hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rawaito ga shi Hasan yana tare da dan sayyidina Ali ne kin yaki amma wannan bai sanya shi ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya ba ko ya koyi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya koyi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan wannan dan haka wajibi ne mu bayyana wannan domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa sha'anin ilimin wannan ilimi na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kowane zamani sai ka samu masu daukar ta masu bayyana shi za su rinka kawar da mummunan fassara da ake masa da fata shi da ake so a yi to a yanzu wannan shi ne wajibin duk wanda Allah ya ba shi sanin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wannan kamar da Sheikh Usman yake cewa yayin da ya zama to kan cewa a gari an zo ana tsine ma magabatan wannan al'umma ana tsine ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wajibi ne ahlul ilmi su bayyana ilimin su a wannan zamani bi halatta an shiru ba akan wannan mummunan bid'a da kafirci da ya kunno kai cikin al'umma da ake yan uwa musulmi mu sani cewa ba wai kawai a san bayyana wannan ilimi wajibi ne a kan ba a shi ne tafarkin hanyar mu ta shiga aljanna ibnu jawzi yana cewa magabata na kwarai sun kasance suna koya ma 'ya'yansu san sayyidina abubakar da umar kamar yadda suke koya musu karatun sura alqur'ani to haka yake wajibi mu tashi mu sanar da 'ya'yanmu da 'yan makarantunmu san sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman yayin da wannan bid'a ta taso wanda za ta raba musulmi da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu sani cewa raba musulmi da sahabbai abinda zai kai shine na farko karanta alqur'ani na biyu karanta sunnar manzon Allah kuma a yanzu a cikin duniyar musulmi ba waɗanda ake rigima da su akan alqur'ani dukkan musulmi sun yarda da alqur'ani musulmi koda kowace irin dariƙa masu yin dariƙa daga cikin dariƙan sufaye masu yin dariƙa sun yarda alqur'ani ne shine alqur'ani da aka rubuta shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam azumi da shi ba sai da alqur'ani nan za a kyauta shi ba ko kuma an ha'inci al'umma wajen kaddamar da alqur'ani wanda yake ba shine wanda Allah ya sa mala'ika jibril Allah ya aika mala'ika jibril da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka zalika sun yarda da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun yarda da Bukhari da Muslim dukkan waɗanda suke bin dariƙun sufaye sun yarda da Bukhari da Muslim wanda suke yin tantama a kansu su ne duniyar shi'a su ne wani malami ya rubuta littafi juzu'i wajen cikin da wani abu yana cewa magana yana littafin faslul khitab fi isbat tahdith kalam rabbil arba bazance ne wannan zance wajen tabbatar da cewa an bata an canza wato littafin ubangiji Allah to da Qur'anin da muke karantawa su a wajen su ba shine Qur'ani da Allah ya saukar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba waɗansu a cikin duniyar musulmi wanda suke dangana kansu ga musulunci da suke faɗan haka sun ba su ba sai ba su ga Bukhari da Muslim ba su da Bukhari da Muslim to abin da yasa wannan abin ya faru saboda ba waɗansu ne suka kawo mana Qur'ani ba illa sahabbai to ka zo ka ce ba adalai bane saboda ka ci wuce su abin da sun kawo su suka rubuto mana hadisai da ke cikin Bukhari da Muslim da sauran littafan sunna da aka ka tunce su ka ce sun ha'inci Allah da manzansa saboda haka baka yarda da abin da suka faɗa ba tun da baka yarda da abin da suka faɗa ba ka ga dole sai dai ka nemo wani katu can ya zo ya gaya maka abin hanyar da za ka bi Allah to ka san bukatar nan ba inda ne kake inda wutar jahannama domin sahabbai sun za ta ke zuwa ga da su ne suka ɗauka daga annabi sallallahu alaihi wasallam su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake musu tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum ku saurari umarnina za a ji a riwaya daga gare ku a ji a riwaya daga wanda suka ji daga gare ku shine za ka ga an ruweto an tabi'i an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an jibril an rabbil alamin to idan kuwa ka cire sahabbai daga cikin wannan halkar to shikenan sai dai ka fike zuwa ga Abdullahi ibn Saba al-Yahudi Allah ya tashi mu Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ba mu kun din ka Allah ya nuna mana kariya ba mu kun din ka sha fara sallahu wa hamdi fa shukran la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allahu akbar
wannan bayanai da malam yayi gaskiya wacce ya kamata a ce ɗan uwa su kokarin ma ya zama da cewa a yaɗa shi a cikin al'umma domin gaskiya kamar yadda malam ya faɗa cikin bayanin da yi mafi yawancin waɗannan addinin da ake yaɗawa ba masallaci ake zuwa a yaɗa su kuma ba mutane da suke zuwa masallaci ba su ake yaɗa mafi yawanci a cikin yaɗawa kan waɗanda yake ko a kasuwar yaka ko masu kallon ruwa ko wani amma kamancin wani yawa wallahi za ka ga ko a kasuwa akwai yanda ko da yawa wallahi sun zama yin shiya kuma wallahi za su iya sai maka garwar shayi ma kan faɗin shiya na gare da fiye da shayi kuma kan faɗin shiya to na ka ba wai masallatai suke zuwa suna yaɗa wannan aƙida shi yasa gaskiya bi sabila llahi kamar yadda malam ya faɗa wato akwai wani tabo ko wani ciwo da yake cikin wannan al'umma tamu shi ne kamar yadda yake ba mu da wani tsari na wasan sanin ma wato rayuwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda malam ya faɗa cewa an kafi so rayuwa na karatu da wahala ka samu littafi wanda za ka ce wannan littafin ana karantar da tarihin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ka abin yazo ya zama da cewa ya zama kamar fako a cikin mutane kuma wannan abin da ake ji sai yanzu kaga duk wanda ya zo nan sani ya tabar wannan lokaci ba wanda za ba wa kallon shi a mai gari Allah Allah ko wannan saboda wannan tarihin da malai ya kamana to da kaga wannan kalu bane ne babba akan musulmi to a dole ne musulmi ne tashi mulmi ilmi a din sannan kuma kamar yadda ka sani su malamai suna iya yin kamar mun da muka ba muka wannan lokaci ya zama kamar wajibi a gare mu da ya haka da kuma wanda ke zo ya saurare ka ba wallahi wannan ne za mu iya samun maganin wannan abubuwan amma wallahi ta kamar yadda kuka sani cewa lokacin da wannan fitina ta zo ta zagi sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba kai karfin da za a zo ana maganganu da yawa irin wannan ba amma yanzu ga ji an waye gari ma a ce kusan za ka yi ta duk faɗin Najeriya babu wani birni wanda za a ce babban masallacin wannan garin ne sanfani ne shiya sai kan ba inda ake da to ne ga wannan to da musulmi gaba ɗaya mutum wani mu dukkan da mu irin wannan nako su kuma wallahi suna da wallahi da shiya ko ai kan farce za ka yi wallahi sai maka da shiya suna nan abin da suke da sanan ba su kudin su kuma suna buga da kafai akwai ƙwarori waɗanda suke a cikin kan sun gwada suna nan wallahi ba abin da suke in ko yanzu ka rubuta littafi in dai ya shafi yaɗa addinin shiya wallahi akwai ƙwarori da zai ɗauki nauyin abubuwan wannan littafi kuma duk zaman da kafin na kirki na ya a tafi suna ba da lokacin suna ba da kuɗaɗen suna ba da komai don mun ka sauna mu kuma kawai ne da faɗa ba masallaci suke zuwa ba isa kamar nan gona ko ba ka yi wannan bayanin wani zai kamar ba barazana ba ce amma duk da wannan bayanin ba da ake wanda ya zo ya shi zai shafa amma wanda ne zo ba shi da yawa wanda ake tushe da cikin shiya wallahi ko da da safi ma akwai wani da zai jera faɗa na san shi da ko yake ɗauko wani dan shiya wallahi sai ga wani ya zo ya same shi yana bacci sai ke tafi zai ne ya ce wani dan shiya ne ke bacci a rashin kai aka ce wa dan shiya sai ce ai ya zama dan shiya kuma ya ce shi tunda baban sa da yana shi ba wallahi ba zai je ne ba kuma wallahi daga daukar kayan dan shiya ya zama dan shiya to da gaskiya shi ta lillahi wallahi kalubale ne babba akan kuma wallahi sallahi kamar yadda malai ya faɗa babu barazana babba da abin da ya tafi musulmai ahlus sunna yanzu a duniya wallahi kamar wannan in shiya ne to da ka duba ko a duniya yanzu a cewa duk inda aka ja karya musulmai ko ake a dan musulmai wallahi sai haɗa kai da shiya kuma da misali da ruwa ka kai Iraki zai dace tun da America ta shiga ta haɗa kai da kasar Iraki ta haɗa kai da kasar Iran ba abin da ake a ciki sai kashe ahlus sunna akwai wani mutum da aka taɓa yin shiya san bin shafin yin shiya nan da kai Iraki a yi rasa a yi rubutun kafa kuma da labarai na duniya haka wallahi yake faɗa cewa kasar Iran ta kashe musulmai ahlus sunna sun ku 100,000 a cikin kasar Iraki kuma yanzu akwai ƙungiyoyi da yawa wanda yake misali kasar Shi'a da kasar Iran suna ɗaure musu jindi da kuɗaɗe da komai wajen yaɗa wannan addini kuma wallahi sallahi kamar yadda muke faɗa cewa musulmi sun ga rigima a garin nan kala kala sun ga rigima tafiye sun ga rigima siyasa sun ga rigima kala kala amma wallahi sallahi rigimar Shi'a wallahi ta fi kowanne bala'i domin kamar yadda ka sani kamar yadda malai ya faɗa cewa dukkanin koda ƴan uwa da muke tare da su wurin da yake misali an samu bambancin fahimta tsakanin mutum misali kamar wanda suke yin ɗarika za ka cewa misali sun yadda da alkurani da muke gudu shi ba ka bane sun yadda da sahabban manzon Allah sun yadda da bukhari sun yadda da muslim kuma ma sun fi kowa daɗin ma magana saboda idan aka kafa ma hujja za su faɗa maka a bukhari ko a muslim ko a tirmidhi ko nisa'i ko ibn majah ba ka bane amma su waɗannan fa waɗannan abubuwa a gurin su kamar ba su wani tarin magana jami'i kawai ko ta fasu ba su yadda da waɗannan abubuwan ba ba su yadda da qur'ani ba ba su yadda da sunnan manzon Allah ba su yadda da sunnan sannan kuma ba su yadda da ingancin malamai ba gaba ɗaya kuma idan suka zo ba za su fara maka sannan wannan aƙidar ba na farko abu na farko sai sun fara ma rusa maka malamai sai sun fara rusa maka malamai yanzu misali ko za ka yanzu da yawa za ka ji suna cewa ko ana cewa ba za a yi magana akan abin da ya wuce abin da ya faru tsakanin sahabban manzon Allah sai su ce ai wani ne ya faɗi wannan bai malam ko ya cikin a cikin rusala ne kawai aka faɗi da aka ce wa kafa an ma shi jarabai ne haka suke cewa sai su ce ai ba hadisi ba ne ai ba aya ba ce to da haka za su fara shiga har su zo a nuna maka magana sai ta kawo wata magana sai a ce malami ne ya faɗa to ka kake ne za ka sama hukunci akan malaman musulunci waɗannan malaman musulunci ba su suka rawaito maka sallah ko ba haka bane suka rawaito maka azumi suka rawaito maka komai da kake na ibada to duk lokacin da duk lokacin da ka fada cewa waɗannan in dai kai da cewa waɗannan sun maka adalci kuma sun rike amana sun da kwar waya daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har zuwa gare ka to babu yanda za ku mutu dan shi dan shi a rashin adalci amma aka fara kokarin wato cuta wannan a cikin zakatun musulmai har ya tafi kuma a zo kan a zo ana zagin mu ana zagin Yazid daga Yazid kuma a koma Muawiya haka sauran to alai halin gaskiya shi sabilillahi akwai malamai na ahlus sunna waɗanda yake da yawa waɗannan bayanan suna yin tsiya ba su gobe amma wallahi yan uwa zan ga yaran cewa mafi yawanci masu sauraron wannan wa'azukan da malamai suke wallahi ba za su shi a waɗanda za su shi a wanda ba sa zuwa irin wannan gurare kuma wallahi sallahi ɗan shi a ba zai zo nan ya shi a kuma wallahi in ya san kana zuwa makaranta ba zai ma sannan shi a sai ya same ka ga kai ba ka komai saboda ka tuna saboda gaskiya ki sabi lillahi wallahi waɗannan malamai suna iya bakin kokarin suna iya bakin kokarin saboda ka mu abin da wallahi ka nuna mu akan kalubana akan kai wallahi na san dan shi a da yana naira sana'a billahi na billahi ya Allah ko wata makaranta da suka bude ni na san wallahi sallahi idan ka kai matarka za ka ba ka kudin transport na zuwa daga dawo a nan garin kake wallahi sannan za a ba ɗanka abinci wanda zai ci kuma wallahi na san dan shi a da yana nan ba har ka gani ba kike ɗaukar shinkafa ya auna wallahi kai wannan makaranta za a da kuma ka alai Allah na mun cewa wallahi aiki kuke sosai wani ya da wannan abu shi ba kullun za ka abinci gabe shi kullun za ka ci gabe shi ya kamata ya zama da cewa gaskiya da ba dole ne mu ya zama da cewa irin waɗannan bayanan mu dinga yaɗa shi a inda bai je ba domin wanda ya zo ne shi wanda kada kike wani kuma an gaya muku to haka nan ya kamata a ce wa Allah ya ba da muhimmanci kwarai da gaske wajen wannan amma wallahi sallahi idan muka zauna wallahi sallahi bala'i da za mu shiga duniya da lahira ya wuce jiya da muke musu fara a cikin kitabu sallallahu alaihi wasallam ya saka malar da alkhairi kuma Allah ta'ala ya kai gida lafiya kuma Allah ta'ala ya kara masa lafiya Allah kuma ya wuce kamar irin su alhamdulillah wannan shine karshen wannan lakka da kamar da na fara cikin kira mun nace malam bashi da bukatar gabatarwa tunda namu mashahuri amma dai kamar da aka sani malam Dr. Bashir wanda yake Dr. Bashir imami ne na masallacin Al-Furqan wanda ke a cikin nasarawa cikin nasarar biya ne Allah ya saka masa alheri Allah ya kai shi gida lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu za mu gaisu malam da kotun ruwan da yake mana da abuwa insha Allah
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك